من آخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باهتم والسلام عليكم ورحمة الله. Barkan mu da wannan yammaci na Asabar 4 ga watan Ramadan shekara ta 1434 bayan hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da 13 ga watan 7 shekara ta 2013 miladiya. A darasin mu na jiya mun tsaya karshen aya ta 63 cikin wannan sura mai albarka, suratul Nisa. Yau zamu tashi farkon aya ta 64. Fadin Allah madaukakin sarki, wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idhnillah. بسم الله.
وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما.
وبنجي مدوكتين سركيتي، وما أرسلنا من رسول بما أيقون منذوبا إلا ليطاء بإذن الله سيدا أي مثلاء بإذن الله. معنى واجبيني أكن دكا واند منذو يذو مسو سيمة لا واجبيني سيمة بيئيا sagaga tashi cikin labari, su bi umarnin sa, su yi masa da'a da ranka ko bayan rayuwarsa. Wannan sharadi ne da Allah madaukakin sarki ya shartanta, kuma ka'ida ce da doka da ya wajabta akan dukkanin bayi waɗanda aka turo musu manzo. Shi yasa baya taba yiwa a turo maka annabi ka mutu ka shiga lahira ba tare da kai masa biyayya ba. Idan Allah ya turo annabi, to yakan rufe dukkan wata kofa da take kai ka zuwa gare shi in ba ta wannan annabin ba. Bayan da za a kai aiki Allah ya karba, sai ka yi bisa ga umarnin wannan annabi, bisa ga koyarwarsa baka rage ba baka dada ba. Wannan shi yake baka garantin cewa Allah madaukakin sarki ya yarda da aikinka, kuma in ka mutu ya ji kanka ya saka aljanna. Shi yasa farkon annabawa, farkon manzanni, annabi Nuhu alaihi salam, da yazo yake wa mutanansa wa'azi, sai ya gaya musu sharadin Allah madaukakin sarki ya yarda da mutum guda biyu ne. Farko ka kadaita shi da bauta, na biyu kuma kai wa annabin da aka turo maka da'a. Inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum adhabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin an i'budullaha wattaquhu wa ati'un. Yaghfir lakum min dhunubikum wa yu'akhirukum ila ajalin musamma. Inna ajalallahi idha ja'a la yu'akhkhar law kuntum ta'lamun. Annabi Nuhu yace, ya qaumi inni lakum nadhirun mubin. Ya ku mutane na, ni mai gargadi ne a bayyane a gare ku. Ani ibudullaha, sharadin farko ku bautawa Allah. Wattaquhu, ku guje wa saba masa. Wa ati'un, kuma ni ku yi min da'a. Idan kuka yi haka, yaghfir lakum min dhunubikum, sai Allah ya gafarta muku dukkan zunubanku. Wa yu'akhirukum ila ajalin musamma, kuma ya jinkirta muku zuwa wani lokaci abin ambato, shine ba zai saukar da azabar da zai halakar da ku ba. Zai jiraye ku har lokacin da ajalinku zai yi ku mutu, har alkiyama ta tashi a yi muku sakamako. Da haka wajibi ne ga dukkanin mutum wanda ya ji saƙon annabi ya yi masa da'a. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin hadisin Bukhari, kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba. Duk al'umma ta za su shiga aljanna sai wanda ya ki. Qila wa man ya aba ya rasulullah. Sahabbai suka ce, wa ko zai ki shiga aljanna ya ma'aikin Allah? Ko wanda bai yarda da kai ba yana riya cewa in ya mutu zai shiga aljanna. Aljanna mai dubin masoya, ba wanda ya isa ya fito duk kafircin sa yace ni bana san aljanna. Manzo Allah yace, to sharadin shiga aljanna daya ne, man ata'ani da kal aljanna wa man asani faqad aba. Duk wanda ya min da'a, mukullin aljanna yana hannunsa, abin da ya rage masa na shiga aljanna kawai ya mutu. Amma duk wanda ya saba min faqada aba, kamar an bude masa kofar aljanna ce aka ce shiga, yace ba zan shiga ba, domin kin yi wa annabi biyayya shi yake haranta maka shiga aljanna. Da haka Allah madaukakin sarki yace, wa ma arsalna min rasul, bama aiko wani manzo ba illa liyuta'a bi idhnillah, sai dan ai masa da'a da izinin Ubangiji. Walau annahum izzalamu anfusahum, ina ma dai a ce su bayi izzalamu anfusahum, idan suka aikata laifuffukan da suka zalunci kawo kansu da kansu, ja'uka za su zo gare ka, fastaghfirullaha, su roki gafarar Allah, wastaghfara lahumur rasulu, kuma manzo ya sa baki ya taya su roƙon gafara a wajen Allah. Inda sun yi haka la wajadullaha tawwabar rahima, da za su samu Allah tawwaban mai yawan karɓar tuba ne, rahiman kuma mai jin kai ne. Abin nufi, lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake duniya, dukkan wanda ya aikata laifi, dukkan wanda ya saba wa Allah, Ubangiji madaukakin sarki ya ba da garabasa. Garabasar ita ce ka nemi gafarar Allah da kanka, ka tuba ka yi nadama, kuma ka zo ka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'aikin Allah ka sa baki, Allah ya yafe min laifina. In dai kai haka direct kai tsaye yanke, kana da laminin Allah ya yafe maka. To kaga wanda yake nuna falalar waɗanda suka rayu da annabi, darajar mutanen farko, sahabban farko, waɗanda sun rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sun gan shi ya gan su, sun yi sallah a bayansa ya yi musulmanci, sun aura daga wajensa ya aura daga wajensu, sun siya a wajensa ya siya daga wajensu, an yi cuɗeɗeniyar rayuwa tsakanin shi da su. Wannan yake nuna maka fallarsu da darajarsu. Kuma take in suka yi laifi, Allah madaukakin sarki ya ce in dai suka yi nadama suka zo suka ce annabi roƙon mana Allah ya yafe mana, Allah madaukakin sarki ya ce zai karɓa. To amma da ni da kai a yau, inda za mu yi laifi, mu yi nadama, mu yi istighfari, Allah zai iya yafewa, sai dai ba mu da garantin ya yafe ko bai yafe ba. Amma su ka suna da garanti, in dai suka yi nadama suka yi istighfari, manzon Allah ya sa baki, Allah zai karɓa. Wannan sai yake nuna mana darajar sahabbai da martabar su da kimar su cikin al'umma. Ba komai ba kake iya samu irin wanda suka samu. Darajar su ta fitaka, daukakar su ta zarce taka. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Fiyayyin al'umma sune waɗanda suka yi zamani da ni, sai waɗanda suka biyo bayan su, sai waɗanda suka biyo bayan su. A wani hadisin yace tuba liman ra'ani wa amana bi, tuba liman ra'ani wa amana bi, tuba liman ra'ani wa amana bi, ko tuba liman ra'ani wa amana bi. Aljanna ta tabbata ga wanda ya ganni yayi imani da ni, aljanna ta tabbata ga wanda ya ga wanda ya ganni kuma yayi imani da ni, aljanna ta tabbata ga wanda ya ga wanda ya ga wanda ya ganni kuma yayi imani da ni. Ubangiji madaukakin sarki ya ce walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfir lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Duk malaman tafsiri sun tafi akan cewa wannan ayar tana magana ne akan lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake da rai. Yanzu kan babu damar haka, kofar ta riga ta kulle, domin ayar tana cewa ne in kai laifi a lokacin da annabi yake da rai, kai da kanka tukuna ka fara istighfari. Kenan wannan sai yake nuna in kai laifi kafin Allah ya fi maka akwai wani sharadi. Menene sharadin? Shine ka ce na tuba, kai nadama. To wannan shine abinda farko ya wajaba akan dukkan wanda yayi laifi. Da za ka yi laifi baka ce ka tuba ba, Allah ba zai yafe ma ba, musamman idan laifin ya kasance kaba'irul dhunub. Laifi ne daga cikin manya-manyan laifuffuka, zina, caci, shan giya, luwaɗi da sauransu. Waɗannan dole sai mutum ya yi istighfari, sai ya yi nadama, sannan sai Allah maɗaukakin sarki ya yafe masa. To sannan kuma sharaɗi na biyu na ayar tana nuna cewa bayan kai ka yi istighfarin kuma ka zo annabi ya yi maka istighfari, shine wastaghfara lahumur rasul, shi ma annabin yace Allah ya yafe musu, Allah ka ji kansu. To kage yanzu kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baya duniya, mutun yayi istighfari babu, kofar ta riga ta kulle. To amma wadansu sukan dauka cewa ayar har yanzu tana yin aiki, shine idan mutun yayi laifi ko yayi kwakiyarsa ko yayi almundahan sa ya cutarsa, sai ya nade gari sai ya tafi umara. Idan ya je umara sai zagaya ta kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, in ya je Madina ya shigo ta babu salam, shikenan ya zo ai annabi ya masa istighfari. Kaga wannan ba daidai bane, ba haka ayat take nuna ba. Ayat tana nuna lokacin da yake da rai zai yi istighfari. Shi ko da kansa yace idan dan adam ya mutu ko ya bar duniya, ayyukansa sun dakata, istighfarin da yake yi ya tsaya, sallar da yake yi ta tsaya, sadaka, zakka, azumi duk sun tsaya, domin waɗannan ana iya yin su ne lokacin da kake da rai. Amma da zarar ka mutu babu zancen kai istighfari, damar wannan ta kulle. Da zarar ka mutu babu zancen kai sallah, babu zancen kai azumi, babu zancen kai zakka ko kai haji. Kai waɗannan ne kafin ka mutu, amma kana mutuwa maganar su ta kare. Idza mata ibnu adam in qata amaluhu da zarar dan adam ya mutu ayyukansa sun dakata illa min salasin in banda kwaya uku sadaqatun jariya wata sadaka da yayi wacce ake ci gaba da amfanuwa da ita har bayan bayana masallaci ya gina makaranta ya gina titi ya gina wa mutane rijiyar burtsatsaye ake shan ruwa wata bishiya ya shuka mai inuwa ake zaunawa ai aikin alkhairi a karkashin inuwarta har bayan rayuwarsa ana ci gaba da kai masa lada domin ana ci gaba da amfanuwa da wannan abu in banda wannan a'a aw ilmun yuntafa bihi sai dai kuma in ilimi ne da ya koyar ake amfanuwa da shi sawa'in ilimin addini ko ilimin rayuwa ka koyar da wani ilimin addini har bayan rayuwarka yana yin aiki da wannan abin da ya koya daga wajenka to ladan zai ta zuwa gare ka ka koyar da wani ilimin sana'a har bayan rayuwarka yana yin wannan sana'ar yana cin abinci shi da iyalansa har bayan ranka ana baka lada domin abin da ka koyar ana ci gaba da amfanuwa da shi aw waladun salihun yad'u lahu ko kuma wani da nagari ka bari kai masa tarbiyya har bayan ka yake aikin alkhairi yake kyautatawa mutane yake yin abin da ya kamata to duk lokacin da yayi aiki sai an san maka daga ladansa ba tare da an taba nasa ba irin yadda ya samu irin sa za a baka domin ba da ban ka koyar da shi ba da ba zai samu yin wannan aikin alkhairin ba to da haka sai ka rinka cin moriyar wannan alkhairin da ka dafa amma in banda wannan wata sallar dare kake yi in ka mutu ta dakata wani azumin litinin da alamus kake in ka mutu ya dakata wata sadaka kake ta duk sati ko zakka ce duk shekara kake bayarwa in ka mutu ta dakata domin yanzu ba za ka yi ba domin yanzu kudin ma ba naka bane sun zama na magada da haka ka'idar shine dai sai annabi yana da rai wannan ayar take aiki walau annahum in zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima da yawa waɗansu sukan kawo kissosi da karece-karece a ce wai wani yayi laifi ya je maka kamarin annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi istighfari kuma wai sai ga annabi ya miƙo masa hannu har ya tumbanta wai alamar annabi yayi masa istighfari kenan shikenan sai ya dawo ya ci gaba da sheke ayarsa ba haka bane ba sai in annabi yana da rai shine yake yin istighfari sai in yana wannan duniya shine in kai laifi kai istighfari kuma zaka je shi ma ya maka istighfari in ku haka ta faru la wajadullaha tawwabar rahima lalle Allah mai karbar tuba ne kuma lalle Allah mai yin rahama ne malamai suka ce duk da haka ana kyautata zaton ga wanda ya tuba a yau yayin da ma bisa ga wani aiki da yake na laifi yayi istighfari Allah zai yafe masa amma fa ba a da garanti yanke irin na wannan aya amma ana sa rai sa rai mai rinjaye sa rai mai karfi domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa nadama ga mai laifi ita kanta tana sa Allah ya yafe masa kamar yadda tuba ga mai laifi in dai tuba ne na gaske Allah yana iya yafe masa wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun ya ayyuhal ladhina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuhan asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yuqdi Allahu an-nabi wal ladhina amanu ma'ahu نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير وبنجي يتي كتوبة توبة نجسك كيرس يرجي سي الله يأتي مكو نزال الله يتي التوبة تجب ما قبلها والندم توبة ندامة توبة توبة سنة شافي جزء نبن دعك كافن أيتا داك أنا ساري فوكي يو إندي كجوا أزي كي ندامة أكل ليف فكن دكي كي الله زي يأتي ما amma wani kai tsaye yace an yafi kai tsaye dan aljanna ne kai to wannan dama ta riga ta kulle a lokacin da annabi yake da rai kadai ake da wannan dama na'am
fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما
وبنجي يتي فلا باهك بني ما نميسك تي ونن آير تكو تي تآير نتاق بات أبايتا فدن ألا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك kin baka ganin waɗanda suke riya cewa sun yi imani da kai sai Allah ya ce fala ba haka bane ba su yi imani ba wa rabbika Allah ya rantse da kansa yace wa rabbika na rantse da ubangijinka waye ubangijinka shi shine ubangijin dawa ake magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ka ce da dukkan wanda yake sauraron alkur'ani, domin duk wanda yake sauraron alkur'ani ubangijin sa shine Allah, ya yarda da haka. Kai hamma wanda baya sauraron alkur'ani kafiri, ya san babu mai halitta in ba Allah ba. Wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaqulunna Allah, haka fure in ka tambaye su waye halitta sammai da kasai, za su ce da kai Allah ne. Kul man yarzuqukum minas samai wal ard amman yamliku as-sam'a wal absar wa man yudabbiru al-amr fa sayaquluna Allah. Inda zaka tambaye su wake gudanarwa, wake halitta sammai da kasai, wake saukar da ruwa daga sama, wake azurtawa, su da kansu zasu ce Allah ne. To kai din mai sauraro, wa rabbika, ubangiji ya rantse da ubangijinka, ma'ana ya rantse da kansa kenan subhanahu wa ta'ala. La yu'minuna, bayi ba za su zama cikakkun masu imani ba, hatta yuhakkimuka, har sai sun rinka hukunta ka. Ana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Har sai idan husuma ta faru tsakaninsu a lokacin da kake da rai, za su zo gabanka su saki zuciyarsu su baka wuka su baka nama duk abin da ka hukunta su yadda da shi. Wannan shi yake nuna tabbas sun yi imani zahiran wa batina, daga baki har zuci. Daka duk wanda yayi haka ko shakka babu ya zama cikakken mumini. Amma waɗanda suke cewa sun yi imani da annabi a baki, in husuma ta hada su kuma da wasu, sai su ce a tafi wajen bokaye, sai su ce a tafi wajen alƙalan maguzawa, to wannan haramun ne. Wannan abinda suke aikatawa yana nuna cewa imaninsu na baka ne kadai, amma imaninsu bai kai zuci ba. Shi yasa Allah ya kira shi da suna za'am. Alam tara ilal ladina yazumuna annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-tagut وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. ذاك ايماني na gaskiya shine ka yadda da Allah a matsayin mai hukunci, ka yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin alƙali. In husuma ta hada ka da dan uwanka, ka nemi hukunci aka gaya ma ga abinda Allah yake, ga abinda annabi yake, ka yadda ka gamsu, zuciyarka ta fake da haka. To wannan yana nuna cewa daga cikin mumini ne. In lokacin manzon Allah yana da rai ne, ka tafi gabansa da kai da abokin husumarka ku kai ƙara, ka faɗi kaza da kaza ya faru. Idan yace to kai kaza za a yi ma kai kuma kaza ne, shikenan ka yadda ka sallama. Idan kuma a yanzu ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya nan, to alqur'ani yana nan, hadisai suna nan, duk abin da ya faru tsakaninka da dan uwanka, qur'ani shine rabu gaddaba, hadisai sune masu yankan shakku. Kamar yadda Allah yake fa inna zaatun bi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila. Daka fala wa rabbika, fala lallai ba haka bane abin da suke riyawa cewa sun yi imani. Wa rabbika, na rantse da ubangijinka, la yu'minuna, ba za su yi imani ba, hatta yuhakkimuka, har sai sun rinka hukunta ka, su rinka baka wuka da nama, su sanya ka ka zama kai ne mai hukunci a tsakaninsu. Fima shajara bainahum, dangane da abin da ya gudana tsakaninsu da juna. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt, sannan ba za su samu kunci ba fi anfusihim, cikin zukatansu, mimma qadayta, dangane da hukuncin da ka zartar a tsakaninsu. Wa yusallimu tasliman, kuma sai sun miƙa wuya matuƙar miƙawa. Malamai suka ce abu uku ne ya zama wajibi. Na farko, idan an zo hukuncin, a tafi wajen annabi kai tsaye. Idan an zo hukuncin, a koma zuwa ga Qur'ani ko hadisai kai tsaye. Sannan na biyu, duk abin da Qur'ani din ko hadisan suka faɗa, a gamsu, a yadda, a sallama. To sannan kuma kada a ji wani kunci da damuwa, kada wani ya ji cewa shi Qur'ani ya zalunce shi, ko hadisai sun goyi da bayan wani, shi sun kwaye masa baya. To idan mutum ya haka, ya zama cikakken mumini, wanda kuma wajibi ne akan dukkanin mumini ya yarda da wannan. Wajibi ne akan dukkanin musulmi mai kallon gabas yayi sallah ya sallama wa wannan, ya yarda da cewa babu hukunci wanda yafi adalci sama da hukuncin Allah, babu hukunci wanda yafi gaskiya da daidai, da babu zalunci ko goyen bayan mara gaskiya irin hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi daga Urwa dan Zubair. Urwa dan Zubair yake bada labari, yace khasama Zubair rajulan fi sharih fi sharijin min al-harati. Zubair dan Awwam, ɗaya daga cikin asharatul mubashshiruna bil janna, mutane goma da annabi ya musu albishir da cewa ɗan aljanna ne, manomi ne shi. Da haka yana da makoci wanda shi ma makocin nasa a gona manomi ne, suna yin noma irin noman rani. Dan haka suna ban ruwa, gefen su akwai wani rafi ko wani gulbi ko wata fadama, inda suke jawo ruwa daga nan suke bawa gonakinsu. Dan haka sai wata rana husuma ta hada su, shi wancan makoci shi shine yake nesa da rafi, shi kuma Zubairu shine yake kusa da rafi. kaga a ka'ida wanda yake kusa da rafi shi ya kamata ya fara shayar da gonarsa, sannan idan gonarsa ta sha ta koshe sai ya saki ruwan, kuma irin yadda masu noman rani suke ko masu noman lambu suke, sai kuma ruwan ya tafi gonar gaba. To amma shi wancan makoci na Zubairu sai ya dage ya ce duk da shi yake nesa da gona, dole idan ruwa ya taho sai dai Zubairu ya kyale ruwan sai ya tafi waccan gonar, sannan kuma wai shi ya zo ya bude tasa gonar ta sha, ma'ana aikon gaba kon baya kenan. To da haka wannan sai yasa suka tafi wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama kai kara. Zubairu yace ga abin da ke faruwa, gonata ita ce ta farko, ni ruwa yake fara biyowa ta gonata, ni ya kamata in fara shayar da gonata sannan in saki ruwan bayan gonata ta sha ta koshi ya je ga gonar makocina ya sha. To sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi musu hukunci na hikima dan a sulhunta tsakaninsu, dan ya zama kowa bai ga an cuce shi ba, kowa bai ga an danne haƙƙinsa ba. Sai Annabi yace istiya Zubair, kai Zubairu fara barin ruwa ya shiga gonarka, gonarka ta sha, amma ba sai ta sha ta koshi ba, domin idan sai ta sha ta koshi to sai ruwan ya zama har ya fara tsiri a sama, ƙasa ta daina tsotse shi, alamar ta sha ta koshi, sannan sai ka sakawa makocinka ya sha, wanda kuma hakan shine asali, shine ka'ida. To amma duk da haka sai Annabi ce a'a, Zubairu kyale ruwa idan ya fara shigowa gonarka, idan ta sha ko dan yaya ba sai ta koshi ba, sai ka bar wa dan uwanka, kuma sai ruwa ya gangara shi ma tasa gonar sai je ya sha. Fa qala al ansari, shi wannan mutumin da yaga an yi haka, da yaji Annabi ya faɗa haka, alhalin hakan an yi ne fashi dan a taimake shi, domin a ka'ida ne da sai gonar Zubairu ta sha ta koshi ta bunƙasa har ruwa baya tsotsewa, sannan za a sakan masa ya tafi nasa. Amma aka ce a'a, ko yaya ruwan ya dan taba wannan gonar a bashi ya tafi waccan gonar. Amma tare da haka sai ya ce ya Rasulullah, an kana ibn ammatika, ya ma'aikin Allah, kai mana wannan hukuncin, kace shi ya fara bar shayar da gonarsa kafin ya zo gonata, dan dan yakuwar mahaifinka ce? Domin Zubairu dan Awwab dan Safiya ce, Safiya kuma yar uwar mahaifin Annabi ne, uwa ɗaya uba ɗaya, Safiya bintu Abdul Muttalib, kamar yadda Abdullahi ibn Abdul Muttalib da kana na Safiya ita ce mahaifiyar Zubairu, ya yace ko kanwa ga Abdullahi, shi kuma mahaifin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Daka wannan sai yi wannan kalma mara daɗi, wannan kalma ta rashin ladabi, ya gatsa wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan bakar magana, ya ce dan ɗan yar uwan mahaifinka ce? Sakamakon haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fuskarsa ta canja, ransa ya ɓaci, alamar damuwa. To sannan sai ya ce, to tunda haka ne ka an yi maka sulhu, an yi abin da zai samar da zaman lafiya tsakanin kai da Zubairu, duk da an ce Zubairu kada ya samu haƙƙinsa cikakke, ya ɗan sassauta maka ka samu, to yanzu hukunci ya canja, Zubairu ka shayar da gonarka sai ta sha ta koshi har ruwan ya fara tsiri, sannan a sakan masa ruwan ya je gonarsa. Da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cire wancan hukunci na farko na sulhu da yayi, domin daman shi asalin sulhu shine wancan ya dan sassauta haƙƙinsa, wancan ya dan sassauta dan dai a samu zaman lafiya. Amma ana iya yin hukunci na adalci, wanda shi kuma babu sulhu a ciki, shine a bawa mai haƙƙi cikakken haƙƙinsa. To sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya canja hukunci daga sulhu, ya dawo da shi tsantsar yadda adalci yake, ya ce Zubairu, tunda mun yi haka daman tauye maka haƙƙi dan dai a samu zaman lafiya tsakaninka da wancan makoci naka, amma tare da haka ga wannan bakar magana da ya faɗa, yanzu ka shayar da gonarka sai ta sha ta koshi har ruwan yayi tsiri, sannan ka sakar masa ruwan ya je wajensa. Da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya canja wannan hukunci. Malaman tafsiri suka ce sakamakon wannan abu da ya faru shine sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajar bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt wa yusallimu taslima. Ubangiji ya ce da ɗai ba za su yi imani ba sai sun hukunta ka cikin abin da ya faru tsakaninsu, sannan kuma duk abin da ka hukunta su gamsu da shi, su yarda da shi, su miƙa wuya, su sallama, to wannan shi ke nuna cewa sun zama cikakkun mu'minai. A wani hadisin da aka rawaito, wanda Imamu Tabari ya rawaito da al-Imamu Tabarani Abu Ja'far daga Umar ɗan Khattab, suka ce wata rana wani mutum ne munafiki da kuma wani bayahude husuma ta shiga tsakaninsu. Shikenan shi bayahudan ya ce a je wajen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saboda shi kansa ya san babu inda za a samu adalci in ba wajen Muhammad ba. To shi ko wancan munafikin ba haka yake so ba, domin daman ba muminin gaskiya bane, da baki kawai yake fi kalmar shahada, amma a zuciyarsa kafiri ne shi, baya san Annabi, baya san musulunci. Da aka je wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi wannan bayahude me ya faru, ya tambayi wancan munafiki da ke nuna musulunci a fili me ya faru, kowa ya faɗa, sai Annabi ya yi hukunci. yace to kai ba yahude kaza ne naka kai kuma kaza ne naka bayan da aka tashi daga nan sai shi wannan munafiki yace ai ni ban yadda ba aka fau sai ba yahude yace to ina kake so mu je ko loluwar da inda musulmi suke kai kara shine gaban annabin su mun je gaban sa kuma yayi hukunci sai yace ni har yanzu ina da inda za a kai kara ba yahude yace ina ne yace aje wajen abubakar aka tafi wajen sayyidina abubakar da aka je wajen sayyidina abubakar wannan ba yahude yace mun jefa wajen annabin ku shi yayi hukunci da kaza amma wannan ya ce shi musulmi ne kuma bai yadda ba kuma yace a zo wajenka sayyidina abubakar yace haka ne aka ce haka ne sai yace to ni ba zan iya cewa komai ba hukuncin da annabi yayi ni kuma ya zan yi in sa baki wannan ba yahude shi ya sake gamsuwa ya yadda da wannan abu da abubakar yayi na tabbatar da hukuncin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amma da aka tashi wannan munafiki ya sake tumurewa yake shi dai bai yadda ba sai dai an sake kai karar wani waje ba yahude yace ina za a je yace a tafi wajen Umar dan Khattab da aka je wajen sayyidina Umar dan Khattab da ya fito sai wannan ba yahude ya kwashe labari ya gaya masa yace da farko wajen annabin ku muka je yayi hukunci amma wannan mutumin yace bai yadda ba sai dai a je wajen wani muka sake tafiya wajen Abubakar Abubakar ya tabbatar da wannan hukunci yace shi bai da ta cewa kuma duk da haka bai yadda ba ya sake cewa a tafi wajen ka Umar yace haka akai yace haka akai sai ya shiga gida ya dauko takobi sai sare masa kai akan kawo wannan kissa a gindin wannan aya a daidai wajen fassara wannan aya da yawa littattafan tafsiri suna ambata ta amma kissa ce ta ƙarya Imam Shawkani cikin littafin Fathul Qadir Al-Jami'u bain fannai riwaya wa diraya fi ilmi at-tafsir wannan magana ce ta ƙarya ba ta faru ba sau da dama ire-iren waɗannan tatsuniyoyi da ire-iren waɗannan kissosi da suke nuna duk motsi kaɗan Umar ya sare kai suna nan a cikin littattafan musulunci wannan in za a gwada a hankalci zaka ga ana nuna Umar da wata ɗabi'a mummuna dan abu kaɗan sai sare kai dan motsi kaɗan sai sare kai wannan ba gaskiya bane ba da haka abin da ya tabbata na ingantaccen hadisi bayanin sababin saukar wannan aya shine wancan hadisi da muka karanta na farko hadisin Bukhari wanda Urwa ya rawaito na husumar da ta faru tsakanin Zubairu dan Awwam da wancan mutumin Madina wancan mutumin Madina zaka iya bashi hukuncin munafiki ne domin a cikin mutanen Madina akwai munafikai ubangiji madaukakin sarki yace wa min man hawlakum min al-a'rabi munafiquna wa min ahli al-madina daga waɗanda suke kewaye da ku a gefen ƙauyukan gari akwai munafikai kai har ma da ƴan Madina maradu ala an-nifaq la ta'lamukum akwai wanda munafurci yayi katutu a zuciyarsu kai baka san su ba nahnu na'lamuhum mu muke sanar da su daka zai iya yiwa munafiki ne waɗansu malamai suka ce ba munafiki bane sabon shigan musulunci ne musuluncin bai riga ya dade a zuciyarsa ba farko-farkon shiga ne ya dauka ana iya yin haka a musulunci a ce an yadda da baki amma a zuci ba a yadda ba a ce da baki an yadda da annabi amma idan yayi hukunci kuma ayi hukuncin tawaye zai iya yiwa haka ne sabon shigan musulunci ne kafin musulunci ya riga ya kankama a zuciyarsa domin akwai irin waɗannan ubangiji madaukakin sarki ce qalatil a'rabu amanna قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم فدما سبب شيغا مسلمي سكان زو سفرت كلمه شهاده ا gaban annabi rana saka suce mun zama mu ma mu'minai yau da mu da abubakar kunnan doki sai Allah yake a a haba daga shiga yau lam tu'minu ba ku kai matsayin ku kira kanku mu'minai ba walakin qulu aslamna ku ce dai mun musulunta domin walamma yadkhul al-iman fi qulubikum imani tuku na bai riga ya kankama a cikin zukatanku ba domin al-imanu ma waqara fil qalbi wa saddaqa fil amal imani sai abin da ya tabbata a zuci kuma ayyukan gabbai suka tabbatar da shi amma furta kalmar shahada a baki kadai baya mai da kai mu'mini amma yakan sa a kira ka da suna musulmi a baka dukkanin hukunce-hukunce na musulunci ta yin ka mutu za a yi maka abubuwan da ake wa musulmai za a binne ka a makabartarsu za a yi maka sallah a yi maka likafani za a ba wa 'ya'yanka gadon abin da ka bar musu in dai sun ma sun kasance musulmi kamar yadda kai ma ka kasance musulmi sadaka wannan aya dai tana nuna mana cewa imani baya yiwa sai da gaskata manzon Allah zahiran wa batinan baki da zuci a aikace da dukkan abin da ya hukunta ka sallama to wannan shine cikakken imani Allah ka rufe mu da imani na gari na'am
ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوحى يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا
Ubangiji ya ce walau anna katabna alaihim da dai a ce mu majabta musu ani katulu anfusakum mu ce da su ku kashe kawo kanku su wa'incan da suke da'awar sun yi imani suke da'awar cewa su mu'minai ne abinda zai nuna maka cewa ƙarya suke da a ce za mu dora musu wani hukunci mai nauyi mu ce da su ku kashe kawo kanku sharadin duk wanda ya yi imani ya samu zabjejiya wukarsa sabuwa fil ya soka wa cikinsa ya kashe kansa da kansa ma fa awikurju min diyarikum ko mu ce duk wanda ya yi imani alamar da ke nuna gaskiyar imaninsa ya fita ya bar gidansa gidan yanzu ya zama sadaka a kawo baitul malin musulmi inda za mu wajabta musu wannan ma fa aluhu illa qalilan minhum ba wanda za su aikata haka sai yan kadan daga cikinsu ko illa qalilun minhum sai yan kadan daga cikinsu mana wannan sai ke nuna maka cewa ashe imanin bai kama zuciyarsu ba domin in dai kai imani da abu to ba ka kyashin ka kashe masa kudi duk ko me ka mallaka zaka iya bayarwa ta sandiyar sa in kai imanin da abu ka yarda da shi kana iya salwantar da rayuwarka dan shi kuma wannan sai ke nuna imanin sahabban farko ya sha bamban da imanin su waɗannan waɗanda suka zo suna da awar imani domin sayyidina Abubakar lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace a kawo gudun mawa za a je yakin tabuka jaishil usra kowa ya kawo taimako da Abubakar ya tashi tahowa sai ya taho da duk abin da ya mallaka komai sai da ya karkade hatta kayan yaransa iya na jikinsu kadai ya bar musu komai ya tarkato ya taho da shi kaga wannan yake nuna imanin su imani ne na gaskiya domin imani ne da inda za a ce ku kawo duk abin da ku mallaka za ku iya kawowa imani ne na inda za a ce ku salwantar da rayuwarku za su iya salwantar da rayuwarsu dan shi to wannan shine imani na gaskiya dole ne sai ka ji cewa za ka iya bawa Allah duk abin da ka mallaka za ka iya bawa Allah rayuwarka baki daya dan dai addinin sai ci gaba to wannan yake nuna da gaskiya ka mika wuya ga Allah subhanahu wataala shi yasa Allah madaukakin sarki ya ta gwada mu'minan kwarai da irin wannan kuma suka gaskata masa alƙawari annabi Ibrahim lokacin da Allah madaukakin sarki ya zabe shi annabi sai Allah madaukakin sarki ya jarabce shi da abin da yafi komai so a duniya shine dan da ya mallaka annabi Isma'il yace ka yanka shi sai da ya yarda ya gamsu zai yanka dan sai Allah yake to kai imani haka muke so wannan shine gejin da idan mai imani ya kai to ya riga ya kai inda ake so mun kyale maka danka to daga rahmar Allah da jin kansa yakan nuna wa mutane kololuwar abin da ya kamata su kasance na imani amma tare da haka kuma baya dora musu shi yanzu kan ba wanda aka dora wa cewa idan an ce a kawo sadaka ta taimakon musulunci ya yayo dukiyarsa gaba ɗaya ya kawo a'a wani kaso aka ce ka kawo ba duka ba wa anfiqu mimma razaqnakum ku ciyar daga dan kaso na abin da muka azurta ku da shi ba duka ba amma tare da haka wani dan kasan ma baya iya bayarwa alhalin inda asali za a koma da duka za a ce ka kawo kawowar dukan kuma shi yake nuna cewa daga sakai imani rashin kawowar kuma shi yake nuna baka yi imani ba da haka Allah madaukakin sarki ya ce waɗanda suke da awar imanin ta kuma suka ki yarda da hukuncin annabi sallallahu alaihi wasallam abinda yasa muka ce muku la yu'minuna ba su imanin ba walau annaka tabna alaihim da mun wajabta musu cewa aniqtulu anfusakum ku kashe kawo kanku aw khuruju min diyarikum ko ku fita daga gidajenku ku bar wa annabi ma fa'aluhu illa qalilun minhum ba za su yi ba sai ɗan kaɗan daga cikinsu ne za su iya kaga kenan bincin cewa sun yi imani ƙarya ne da'awa ce kawai waɗansu malaman tafsiri sun ce wannan ayar tana magana ne da yahudawa ma'ana tana cikin jerin gwanan ayoyin da ake ta tona asirin yahudawa da su domin yahudawa suna da'awar su ne masoyan Allah suna da'awar cewa su ƴaƴan Allah ne suna da'awar cewa ba wanda ya imani da Allah sai su ba mai shiga aljanna sai su lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu kunu hudan aw nasara ta tadu inda gaske ne su masu imani ne da Allah zai ce su kashe kansu ai ba za su kashe ba in ku sun yarda cewa su masoyan Allah ne su Allah ya fito to ai duk burin masoyi shine ya riskime masoyinsa shi ku Allah baka riskarsa sai kai mai sai ka mutu to in dai da gaske ku Yahudawa kun ce kuma soyayyen Allah ne kun fi kowa soyuwa a wajen Allah ƴaƴansa ne ma to ai kuna mara badalale da ku game da shi to ku mutu mana ku yi burin mutuwa mana ubangiji madaukakin sarki yace qul ya ayyuhal ladina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas fatamannaw al-mauta in kuntum sadiqin ya ku Yahudawa in da gaske abin da kuke yadawa mutane gaskiya ne cewa ku ne masoyan Allah in ba ku ba ba kowa ku kadai Allah yake so duk wanda ba ku ba banza fatamannaw al-mauta ku burin ku mutu mandan ku game da Allah duk burin masoyi ayyada ki masoyan sa ubangiji yace walan yata wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bil zalimin da dai ba za su taba burin mutuwa ba saboda sun san hannuwansu sun aikata mummunan aiki kuma wannan mummunan aikin yana nan yana jiran su Allah yana sanar da azzalimai a wata ayar ma yace wala tajidannahum aharasan nasi ala hayatin wa min alladhina ashraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sanatin wa ma huwa bimuzahzihi min al'adhabi ay yu'ammar wallahu basirun bima ya'malun ba za ka samu wanda ya fi mai Yahudai san rayuwa ba a duniya sun fi kowa san rayuwa a duniya kai hatta maguzawa duk san rayuwarsu ba ta kai ta Yahudawa ba ubangiji ya ce ɗayansu yakan yi burin a ba shi tsawon rai na shekara dubu bayan dubu a ƙara dubu daidai don gudun mutuwa amma wa ma huwa bimuzahzihi min al'adabi ayu amr ko da an raya ka shekara dubu dubu kan dubu watan wata rana sai dubu ta ƙare watan wata rana sai dubu ta cika karshen alewa dai kafa dole dai sai an mutu dan haka gudun mutuwa da kuke yi baya hana ku shiga azabar Allah domin komai tsawon ran da aka yi muku watan wata rana sai kun mutu dan haka wadansu malamai suka ce ayar tana magana ne akan Yahudawa wadansu malamai suka ce a'a ayar dai tana magana ne akan munafikai wadanda suka ce sun musulunta sun yi imani a baki amma a zuciyar su ba su yarda da Allah ba su yarda da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam idan aka ce musu a zo kotun Allah ko a zo kotun manzon Allah ko a kawo ƙara ga Qur'ani ya zama rabagaddama ko a kawo ga hadisi dan su zama rabagaddama ba sa yarda sai su rinka jin kamar akwai zalunci akwai kunci akwai damuwa ya za a ce Qur'ani zai mana hukunci ya za a ce hadisi abinda za su faɗa da shi zamu yi aiki a yau da haka ubangiji subhanahu wataala yace wannan ma fa dan abu mai sauki kenan to kuma da a ce mun wajabta musu ku kashe kanku fa to kuma da a ce mun wajabta musu ku ba da dukiyoyin ku fa gaba daya ma fa aluhu illa qalilun minhum da zaka tarabba wanda zai aikata a cikin su sai ɗan kadan walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi amma ku da a ce za su aiwatar da abin da aka yi musu wa'azi da shi nasu bi Allah su bi manzon Allah su gaskata Allah su gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la kana khairan lahum da hakan yafi musu alkhairi wa ashadda tathbitan kuma da hakan yafi tabbatar da digadigan su akan imani domin bin Allah shi yake kara maka imani bin manzon Allah shi yake da karfafa zuciyarka akan addinin musulunci har ka tuka da imani amma yau ka ce kai imani da Allah gobe an ce Allah ya ce kaza ka ki jibi an ce Allah ya ce kaza ka guji ka guje ka saba wannan kuma kullun cutar da kai yake yi da rage maka darajar imanin yake yi har ana nan ma ka mutu babu imani da haka duk lokacin da mutum yaji wa'azi yayi aiki da shi to wannan alkhairi ne zai biyo baya imanin sa ne zai karu tabbatuwar sa ce akan musulunci za ta dadu da haka la kana khairan lahum hakan zai zame musu alkhairi wa ashadda tathbitan ubangiji yace wa idan in kuma da sun yi haka la atainahum min ladunna ajran azima mu kuma da mun ba su daga gare mu lada wanda yake mai girma wala hadainahum siratan mustaqima kuma lalle da mun shiryar da su tafarki madaidaici Allah ka shiryar da mu tafarki madaidaici na
wa man yuti'i Allaha wa ar-rasula fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alayhim fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alayhim minan nabiyyin was-siddiqin من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما
ومن يطيع الله والرسول دك وند يوا الله داء جيوا من زن الله داء بازي هثار ابو بازي تابي با فأولئك إرى إرى وإنن مع الذين أنعم الله عليهم ذات كسنشي تارد وأن الله مدعوك كنسركي مسلم إما الآهرة ذات كسنشي تارد أنبوا دمنزني دصديقي دشهيدي دصالحان باي واندشيني أبند كل مؤمنية تفافتك الدنيا يكي روكا سوغو مشابك أتكيك إدن بيهتا دسلو للنافلة دومن دقة كنسل كتفر الله كنا تيوا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم يا الله كشير يد متفركي مدهدتي تفركي ودند كيني ما غريسو سوى ودند الله يني ما غريسو سوني النبيين النباوة والصديقين دا صديقي والشهداء دا شهيدي والصالحين دا ثورا من قرتن باي وبنجد يتي وحصن أولئك رفيقا للي ونن توقع للي ونن قنقو نأبوكي يا كوتتا abokan takar tayi albarka ace abokinka shine annabi ace abokinka shine siddiqi ace abokinka shine shahidi shine salihin bawa to ko shakka babu wannan abokan takar tayi albarka to da ka me yake jawo mutun a lahira ya kasance makocin annabi me yake jawo mutun a lahira ya kasance makocin irin su sayyidina abubakar irin suna na maryamu mahaifiyar annabi isa wa ummuhu siddiqa mai yake jawowa ka tsinci kanka cikin kwatas din annabawa gra din annabawa da siddiqai a aljanna shine yiwa Allah da'a shine yiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'a abin nufi in dai ka cika wannan sharadi babu wani kuma sauran sharadi na uku da zaka ce ka yarda da Allah zaka yi masa da'a kuma kai na yarda da manzon Allah zan masa da'a kuma kai gurgurdan ikonka shikenan kana da lafifin shiga aljanna aljannan ma dan tarkilas ne kai dan gra ne kai ta aljanna koda ake ka bujirewa dukkan wani abu da mutane suke da awa a duniya koda baka kara da wata dariqa ba baka kara da wani shehi ba abinda ka cika sharadin sa shine bin Allah da bin manzon Allah iya kadai wannan shike kai mutun aljanna to amma yau abun mamaki sau da dama zaka ga mutane waɗannan rukunnan ginshikan shikashikan da Qur'ani ya faɗa su aka fi watsarwa sai kuma a rike waɗansu rukunnan na daban yanzu da zaka ce wa mutun ni na yarda da Allah na yarda da manzon Allah iya nan na tsaya har yanzu sai yaji kai anya ku ka musulunta anya kuwa tunda baka kara da shehin sa ba ka ku shiga aljanna wanda kuma ka'idar ita ce imani da Allah da bin manzo Allah kadai shike ba wa mutum lafifin shiga aljanna imani da Allah kadai tashi da bauta gujewa sanya masa kishiya gujewa yin wani abu wanda shi kadai ake yi wa ga wanin sa subhanahu wataala imani ga manzon Allah yadda da shi a matsayin annabi gaskata shi cikin dukkanin labaran da ya faɗa na abin da zai faru ko wanda ya faru na atashin alkiyama to sannan kuma yi masa da'a tukuru gurgurdan ikon ka cikin dukkan abin da ya umarni kar kai sallah sai irin ta annabi sallu kama ra'aytumuni usalli kar kai aikin haji sai irin na annabi kudu anni manasikakum ka rike dukkan zikirin rukan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu da su da safe zikirin ka irin na annabi da yamma zikirin ka irin na annabi zaka tashi zikirin ka irin na annabi zaka zauna wurin ka irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan fa ka zama dan aljanna abu mai sauki amma shedan ya hana ka kai abinda zuciya ta fito shine a ce ga wani zikiri mai yawa sai an yi da tarbin kuli kuli sai an yi da tarbi mai barkono sai an yi miliyan 1 da 100,000 da 11 da maitan da 1 ai ta wani kara 1 ta barazana ta ci da buguzar ka tsaya inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya da kai sai ka huta wa man yuti illaha duk wanda yayi wa Allah da'a war rasula yayi wa manzon Allah da'a ashe sharadi sai da da'ar Allah sai da da'ar manzon Allah fa ulaika irin waɗannan ma'al ladina an'ama Allahu alaihim za su kasance tare da wanda Allah ya musu ni'ima Allah ka kasance ka samu kasance tare da su minan nabiyina annabawa was-siddiqina da siddiqai malamai suka ce wannan ke nuna bayan annabawa a darajar daukaka a wajen Allah akwai waɗansu masu biye musu sune yan second class sune yan second in command sune suwa sune siddiqai irin masu matsayin sayyidina abubakar to ina ga waɗanda suke kushewa abubakar masu zagin sahabbai suke abubakar zalunci yayi kwada ya kwaci halifanci dan Allah cikin al'umman nan cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam waye aka sani da sunan siddiqu abubakar ba wani sahabi mai sunan siddiqu sai abubakar to kuma Allah da ya tashi lissafa darajar mutane da yake annabawa sai ya cewa siddiqai irin suwa Abu Bakar shi sa Imam al-Qurtubi yace ko Qur'ani ya raba gaddamar wane ne halifan annabi domin Qur'ani yace annabiyina sune sahun farko nabi kuma fa siddiqin kuma duk cikin sahabbai ba mai wannan suna in ban da shi fa ulaika ba alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin sallan wa shuhada wa salihin wa hafna ulaika rafiqa kalmar siddiq ala wazan fi'il ala rafi ana nufin mai tsananin gaskatawa wanda gaskatawarsa ta fita kowa imaninsa ya dare na kowa kowane annabi yana da siddiqi a cikin al'ummarsa wanda yafi kowa gaskata shi nana maryamu ita ce siddiqiya cikin al'ummar danta annabi isa domin ita tafi kowa ban gaskiya da shi ubangiji yace mal masihu ibn maryama illa rasulun kada khalad min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqatun annabi isa dan maryam annabi ne kamar sauran annabawa kafin sa an taba yin wasu bayan sa kuma za a yi wasu wanda yace da shi Allah kariya yake wanda yace da shi dan Allah kariya yake wa ummuhu ita kuma mahaifiyarsa matsayinta bai ma kai na dan ba siddiqatun ita mai mataki ta dace kaga wanda yake da ita matar Allah kariya yake Allah bai da mata to haka nan cikin al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina abubakar shine siddiqi shine mai daraja ta biyu malamai sukan ce asalin inda sayyidina abubakar ya samu wannan suna da wannan kirari da wannan tambari lokacin da aka yi tafiyar isra'i da mi'raji da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam isra'i shine tafiyar dare da aka yi da annabi daga garin makka zuwa kasar sham baitul maqdis masallacin qudus wanda shi masallacin qudus inda zaka bi shi straight baka karkace ba har zuwa sama to zaka bi gate din sama da Allah ya gina sama sai yasa gate din da ake shiga sama saitin qudus yake da ka duk wanda zai je sama in ya bi ta qudus ya bi saiti hanya ce straight zai shiga sama shi yasa da za a tafi da annabi dan a saukaka tafiya da aje ana ta wani kwane-kwane sai aka dauke shi aka kai shi qudus daga nan kuma aka tashi bai daya kai tsaye aka je aka tafi kofar sama aka shiga sama da shi to a wancan lokaci na larabawa lokacin da ake hawa raƙumi da jaki da doki da alfadari kai sauri tsakanin makka zuwa qudus ka je a kwana 40 wannan kai sauri ka kure maleji ba tsaye tsaye a hanya kenan da ka larabawa sun san haka domin suna yin tafiya daga makka zuwa sham tafiyar kasuwanci a wancan lokaci a can suke zuwa su yi siyayya su siyo order kayan su da ka sun san ka je da wuri kai matukar sauri shine ka je a kwana 40 amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan sallar isha ya shiga gida bayan an yi sallar isha malaika jibril yazo ya sallama da shi yace Allah ya ce yana son ganawa da kai a wannan daren shirya mu tafi ubangiji ya turo malaika jibril da wata dabba da ake kira da suna burak dabba ce ta aljanna babu ita a duniya ita dabba ce wacce Allah ya yi mata wani shirin halitta ita idan tana tafiya iya inda idan ta ya tsaya in ta daga kafar ta a can take saukewa kuma tana da nisan gani da haka a lokaci guda za ta tafiya mai nisa kwarai da gaske a wannan dabbar aka dauki annabi kuma tana da wata shiri da wani tanadi da Allah ya mata in an zo tudu kafafuwanta na gaba sai su shige ciki sai ta samu saukin hawa tudu ba ta shan wahala in an zo gangara kafafuwanta na gaba sai su fito na baya kuma sai su shige ciki sai ta samu saukin gangarowa da haka wannan dabba ita aka dauki annabi daga basallacin a al-haram shine garin makka zuwa masjid al-aqsa shine masallacin qudus lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je can qudus sai tarar duk annabawa Allah ya halarto da su ya tarar da dukkan annabawa sun yi sahu suna jiran yayin musu sallah yana zuwa suka yi iqama ya shiga gaba yayin musu sallah raka'a biyu aka gaggaita aka yi zumunci sai kuma Allah madaukakin sarki ya ce ai sama da shi to ubangiji madaukakin sarki ya faɗi ni san tafiyar sama daga wannan duniya da kake gani duk abin gudun da zaka hawo duk kayan sufurin da zaka hawo ko da me za a cilla ka in dai zaka tabo sama ne to sai kai tafiyar shekara 500 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace haka take kuma idan ka je sama ta daya kafin ka ketara sama ta biyu sai kai irin wannan tafiyar kafin ka ketara sama ta uku sai kai irin wannan tafiyar daka tafiya ce ta dubunnan shekaru shi yasa Allah madaukakin sarki yace min Allahi zil ma'ariji ta'ruju al mala'ikatu war ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana in ba dan ikon Allah ba a ce mala'iku sun sako duniya kan kimtawar ido sun koma wannan huwacewar ubangiji ce inda zai basu bai sa baki ba bai sa hannu ba tafiya zunzuruto za su yi to daga sama kafin su zo kasa sai sun yi tafiyar shekara 50 duk da saurinsa na mala'iku kuwa to da haka ubangiji yayi wannan tafiya da manzon sallallahu alaihi wasallam ta hanyar jibrilu aka je sama ta daya sama ta biyu ta uku ta hudu ta biyar har ta bakwai har aka je sidratul muntaha gate din da mala'iku su kansu ba sa wuce shi duk wani abu da zai sauko daga sama anan yake tsayawa duk wani wanda zai hau daga kasa anan yake tsayawa shine sidratul muntaha magariyar tikewa mala'ika jibrilu da kansa da ya kai annabi iya nan sai yace to mu anan muke tsayawa ba ma wuce nan kai kuma ci gaba da tafiya Allah ya ce in sake ka in nuna ma hanya ka karasa shine kuma da na fata dalla fa kana qaba qausain aw adana maza Allah ya ci gaba da tafiya ya kara ci gaba da tafiya har ya kai kusanci irin da baka da tsarkiya mana yayi kusa da kusa da kudrar ubangiji subhanahu wataala da al'arshi yace naje wajen da babu dan adam din da ya taba zuwa naje wajen da har sai da naji kara alqalamin qaddara duk abin da zai faru a wannan duniya atan ake rubuta shi naji kara alqaluman to lokacin da annabi ya wannan tafiyar fa ya dawo gari bai waye ba ya dawo kuma ya kwana a gidansa da gari ya waye ya fito yake gaya wa mutanen makka daren jiya bayan mun rabu da ku an yi tafiya da ni daga nan an je kudus zani daga kudus kuma naje saman sammai bakwai sai suka samu abin yadawa suka samu abin dariya daman mai neman kuka an jefe shi da kashin awaki sai ya barki suka tafi neman sayyidina abubakar abu jahal ya zo ya ce to abubakar kai ne duk abin da aka gaya maka muhammadu yayi sai ka ce ka yadda to kaji kuma wani abin da ya zo mana da shi jiya ya ce jiya rabuwanmu da shi wai har ya je kudus kai kuma ka san nisan kudus ai kana zuwa dan kasuwa ne kai kuma ya ce ma ba daga can ba har ma an tafi da shi sama da sammai bakwai sayyidina abubakar ya ce shi din ya faɗa ya ce kwarai shi ya faɗa ya ce to wallahi na yadda tun ban ji daga bakinsa ba ma daga bakinka ma ya isa shikenan sai ya zama siddiqu wanda ya fi kowa gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da haka a lokacin mutanen makka suka yi taro don su kure annabi sallallahu alaihi wasallam masanan hanyar sham waɗanda ba dare ba rana suna kai kawo suka zo suka ce to za mu yi maka tambayoyi inda gaske ka je ka ba mu amsa wannan ya ce to idan aka ci tazaran mulki kaza daga waje kaza zuwa kaza menene a hanya hanya ta ka suka so biyo ina ɗaya ta yi ina ɗaya ta yi tudu ne ko kwari dutse ne ko gangare manzo Allah yake lokacin da suka zo za su yi min wannan tambayoyin take sai Allah ya bude min kudus din nake ganin ta duk tambayar da suka yi min kansu karasa tambaya an nuna min wajen sai in ce kaza ne da kaza da kaza da haka sai suka kasa karyata shi innahum la yukazzibunak ba sai su karyata ka ba walakin adh-dhalimin bi ayati llahi yajhadu to da haka daga nan sayyidina Abubakar ya samu laqabin sa na as-siddiqu dan haka ya fi kowa gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa imani cikin wannan al'umma in ka cire annabinta radiyallahu anhu wa ardahu Allah ya yadda da shi ya kare yadda da shi da dukkan sauran sahabban annabi baki da to da haka Imam al-Qurtubi yace wannan ayar kadai ta isa ta raba mana gaddama ga waɗanda suke cewa ai wani ya kamata ya zama halifa bayan annabi ai wani ya kamata Allah ya jere yadda ranki yake a musulunci ranki yake na masu martaba a wajensa na farko annabiyuna na biyu as-siddiquna sannan na uku ash-shuhada sannan na hudu as-salihun wa hasuna ulaika rafiqa da ka abin da ke sa ka zama cikin wa'ancan ta fuskar falala da daraja ka zama tare da su mai makautaka da su a gidan aljanna a lahira koda baka rayu da su ba a duniya kai wa Allah da'a kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da'a wa man yuti Allah war rasul فأولئك ما الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا للي ونن أبو كان تكا تاك وتتا دو وند أبو كان سسكا زمسوني أنبا والصديقي شهيدي لكم صورا صالحا باي حديثي ياتبتا دقا الإمام ابن جرير الطبري دقا جبير لم مطئم دقا سيد لن جبير سيد بن جبير الله يكرمه مسيدا يكي تشوا جاء رجل من الانصار الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مهزوم وترى انه من متن daga cikin mutanen Madina yazo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ransa a baki hankalinsa a tashi yana cikin damuwa fa qala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace da shi ya fulan kai wani mali araka mahzunan mai yasa na ganka cikin damuwa da bakin ciki qala ya nabiyallah sai yace ya annabin Allah shay'un fakkartu fihi wani abu ne yazo min a tunani qala ma huwa sai annabi ya ce menene wannan abun qala sai yace nahnu naqdu alayka wa naru mu muna yin sammako mu zo mu ganka wani lokaci kuma mu sake dawowa da yamma mu sake ganinka ya ma'aikin Allah saboda kauna da mutuntawa da martabawa da safe mu zo mu gaishe ka da yamma ma mu sake zuwa mu duba ka mu ganka mu ga halin da kake ciki sannan mu tafi gida wajen iyalan mu nanzuru ila wajhika wa najalisu muna kallon fuskar ka ta debe mana kewa sannan mukan zauna da kai mu ta annashuwa wa gadan turfa ma annabiyyi sai na tuno cewa daga nan duniya wannan fa abu ya kare domin gobe alkiyama kai za a dauka ka matsayinka a hada ka da sauran annabawa da manzanni ɗan uwanka shikenan mu kan ba za mu sake ganinka ba fala nafilu ilaika ko mun so mu zo wajenka ba za a bar mu ba falam yurda annabi sallallahu alaihi wasallam shay'a lokacin da wannan mutumin ya faɗi wannan magana annabi bai ce masa eh ba bai ce masa a'a ba domin tabbas annabawa a lahira ajin su daban siddiqai a lahira ajin su daban domin aji za a yi na mutanen kirki sai dai ganin damar Allah daga baya zai takuda ya gauraya ya hada juna da juna a ci gaba da zumunci kamar yadda aka kasance a duniya don haka wannan lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi bai zo masa dangane da haka ba sai ya yi shiru fa atahu jibril bi hadhihi alaya can sai ga malaika jibril ya zo masa da wannan aya wa man yuti illaha war rasula duk wanda yayi wa Allah da'a yayi wa manzon Allah da'a fa ulaika irin wa'annan ba za su ce a lahira ba za su ga annabawa ba a za su gansu ha salima wajen zaman su ɗaya za a hada su domin me wanda ka rayu da kaunarsa da san su a duniya a lahira tare kuke in ka rayu a duniya da san annabi da sahabbansa a lahira ku kasance tare in ku ka rayu a duniya da san ƴan rawa su bobi brown su bon mali a lahira ba tare za ku kasance almar'u ma'a man ahabba yawmal qiyamati annabi ya ce duk mutum a ranar lahira Allah yana tashin sa ne da waɗanda yake so a duniya duk wanda ka rayu kana kaunar su kana son su kana koyi da su to a ranar lahira tare da su zaka tashi to da haka sai wannan aya ta sauka aka kwantar da hankalin wannan bawan Allah yanzu kan duk wanda yake so ya kasance tare da annabi abin mai sauki ne saukin sa shine kai imani da Allah imani na gaskiya saukin sa shine kai biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya kokarinka duk abin da zaka yi na rayuwa duk abin da zaka yi na addini ka tambaya yaya annabi yayi naka in an koya maka ka kwatanta to wannan shi zai baka garantin a lahira sai ku kasance tare da shi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisin wanda Imam al-Bukhari ya rawaito daga Nana Aisha take cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma min nabiyyin yamradu illa khuyira bayna ad-dunya wal akhirah babu wani annabi da zai kwanta rashin lafiya face sai Allah ya turo masa mala'ika ya tambaye shi kana son ka taho yanzu ko mu ci gaba da barin ka karaye a duniya annabawa kadai suke da wannan daraja su ba a karbar ransu sai an ba su zabi in suna so su taho in ba su so su zauna amma kai ko duk mulkinka duk talaucinka duk connection ɗinka duk abin da kake takama da shi in ajalinka yayi magana ta kare babu shawara a ban daki ne daukar ka za a yi a office ne daukar ka za a yi kana aikin kirki daukar ka za a yi iskanci ma kake yi daukar ka za a yi babu wanda darajar sa da kimar sa ta kai a wajen Allah dan zai dauki ransa sai ya tambaye shi kowaye bai isa ba kadai wanda yake da wannan alfarma shine annabi annabawa kadai sune wanda idan lokacin ajalin su yayi sai Allah ya ce ku je ku tambaye su ya gaya wa mala'iku in suna so ku karbo ransu in ba sa so ku kyale su Nana Aisha tace naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa wannan take wa kana fi shakawahu allati qubida fiha da haka manzo Allah ya kasance a cutar ajalin sa wacce daga ita bai tashi ba Nana Aisha tace fa akastu fa akazathu buhatun shadida ko buhatun shadida sai naji wani kakari mai tsanani ya turnike annabi yana ta tari fa sami'tuhu yaqul Nana Aisha tace sai ko naji shi yana faɗa cikin wannan tari nasa ma allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin Allah ka hada ni da annabawa ka hada ni da siddiqai ka hada ni da shahidai ka hada ni da salihan bayi ma'ana alamar cewa annabi an bashi zabi ne dan haka ya zabi ya tafi sallallahu alaihi wasallam da haka Nana Aisha tace fa alimtu annahu kuyira wannan maganganu da naji annabi yana faɗa cikin cutar sa ta ajali wacce bai tashi ba daga cikin ta sai ta gaskata min cewa shi ma an tallata masa ne an bashi zabi yana so ya taho yanzu ko ku a daga masa kafa sai ya zabi yana so ya taho yanzu kuma babu wani annabin da Allah ya taɓa bashi zabi ya zabi ya zauna a duniya duk wani annabi in an ce a taho zai ce mu taho saboda me sun san duniya bala'i ce tashin hankali ne Nana Fatima ta ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ayi ta ga annabi yana cikin cutar ajali ciwo ya dame shi yana ta murkususu zafin ciwo ya ishe shi sai ta ce wa karba abata Allah sarki bakin cikin cutar babana baba ya shiga cikin halin damuwa yana cikin cuta zafin ciwo ya ishe shi sai manzo Allah ya furgi da ya tashi yace wa laysa ala abiki karbun ba'da al-yawm, kwantar da hankalinki daga yau babanki ba zai sake jin damuwa ba a rayuwarsa, domin iya damuwa ta rayuwa ce. To kaga wannan yake nuna maka cewa duniya gidan takeici ne, gidan bakin ciki ne, gidan bacin rai, inda akwai wanda za a saka masa ya sakata ya wala a duniya annabawa ne. Dan ka karkaita kabar dan an baka mulki ka dauka shikenan kakarka ta yanke saka za ka yi tsiyar da kaga dama, wallahi ba gidan hutu bane ba. Kuma kar dan kai ba a baka mulki ba hankalinka ya tashi ka rude ka dugunzuma, in ba da mulki ba kana ganin ba za ka rayu ba, aikin banza ne, masu mulkin ba sa iya bacci. Nawa ne mai mulkin da sai ya masa allura zai yi bacci? Kuma da zarar allura ta kare a jikinsa ya tashi kenan, kullun yana fama da kwayoyi kamar zakara, ya hadi wancan gobe zai hadi wancan, sai talaka kuma kana ganin in ba mulki babu zaman lafiya, babu kwanciyar hankali, in babu kuɗi ba zancen zaman lafiya, babu kwanciyar hankali. A'a, zikirin Allah shine zaman lafiya, ambaton Allah shine kwanciyar hankali. Allah ya wayar da kai gari lafiya, ka ambace shi, ka ambaci zikirin da annabi yakan yi idan ya tashi da safe, yammaci yayi kai haka, to sai kaga ga kuɗi ga kwanciyar hankali. Amma wallahi aka saka maka kuɗin, aka kwace ambaton Allah, aka kwace imani, ka shiga uku, ba ka da kwanciyar hankali, sai ka sha kwaya, sai kayi kaza, sai kayi kaza. To da ka inda a ce duniya gidan hutawa ce da gidan walawa, da annabawa su za su fi kowa, amma Allah yakan ba da samfuri da bayin da ya fi so don ya nuna wa sauran duniya gidan wahala ce. Tsirarka da zaman lafiyarka da kwanciyar hankalinka a cikinta ka bi Allah. Idan ka bi Allah, duk abin da ya baka sai ya zame maka alkhairi. Amma matuƙar ka saba wa Allah, ka ce ba da wanda za ka ja sai da mahaliccinka, to komai ya baka zai iya azabtar da kai da wannan abu. Ya baka kuɗi, ya azabtar da kai da su. Ya hada ka da talauci, ya azabtar da kai da shi. Ya baka mulki, ya hora ka da mulkin naka, ya hana maka kwanciyar hankali. Ba abin da Allah madaukakin sarki bai iya ba, subhanahu wa ta'ala. Da haka annabawa duk lokacin da Allah ya ba su zaɓi, ku taho, sai su ko ku zauna, sai su ce a'a, ya Ubangiji mun zaɓi mu taho, tunda dai kai ka zaɓan mana, kai ka tallata mana, to mun zaɓi tahowa zuwa gare ka. A wani hadisin har ila yau da Hafiz Abubakar ibn Mardawi ya rawaito, shi ma dai daga Nana Aisha Allah ya ƙara mata yadda, ta ce ja'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, wata rana wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam, fa qala ya rasulullah, yace ya ma'aikin Allah, innaka la ahabbu ilayya min nafsi, haqiqa na fi son ka sama da yadda nake son kaina, wa ahabbu ilayya min ahli, na fi son ka sama da yadda nake son iyalaina, wa ahabbu ilayya min waladi, na fi son ka sama da yadda nake son ƴaƴana da na haifa, wa inni la akulu fil baiti, wani lokaci nakan kasance a gidana, fa azkuruka, in kuma na tuno ka, fa ma asbaru, bana iya jurewa, hatta atika fa anzuru ilayka, har sai na zo na ga fuskarka, sannan sai in ji kwanciyar hankali, in samu natsuwa saboda tsabar kaunarka da bege da nake maka sallallahu alaihi wasallam. Wa idza zakartu mauti wa mautaka, amma idan na tuna wata ran fa zan mutu, kai ma kuma zaka mutu, kuma in mun mutu mun rabu kenan, arabtu annaka idza dakhaltal janna rufi'ta ma'an nabiyyin, sai in gano cewa kai in ka shiga aljanna shikenan sai a rufe kofa da kai da sauran annabawa, ba wanda zai shigo ya ganku. Wa in dakhaltul jannata kashitu an la araka, kuma ina tsoron ko da ma na shigo aljanna sai yude bazan samu damar in ganka ba. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم مازال بي امسى مثلا كومي با حتى نزلت عليه حصيله wannan aya ta sauka gare shi wa man yuti illaha war rasul fa ulaika ma alladhina an'ama Allah alaihim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ubangiji yace zalikal fadlu min Allah, lalle wannan falalaki daga Allah. Allah ya datar da kai da imani da shi, Allah ya datar da kai ga yi wa manzansa da'a, wannan ba karaba falla bace, domin kamar ya baka tikitin shiga aljanna ne tun kana da rai, domin sai da wannan ake shiga aljanna. Aljannan ma ba karama ba, babbar, wacce annabawa da manzanni da sahabbai da salihan bayi suke kasancewa a cikinta. Daka wannan falalaki ba karaba ba. Wa kafa billahi aliman, lalle Allah ya isa masani dangane da halayyar bayinsa. In ma ka ce ka yi imani da baki ba kai ba, Allah ya sani. In ma ka ce ka ne wa annabi da'a kuma ba ka yi, Allah ya sani. Da haka abinda Allah yake so ka faɗa, kuma ka aiwatar da abinda ka faɗa, ka yi imani da bakinka kuma da zuciyarka baki ɗaya. Na. Ya ayyuhal ladina amanu.
Ya ayyuhal ladina amanu khudu hizrakum fanfiru thubatin aw infiru jami'a. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال لقد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن يا ليتني ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما.
حديث يا تبت مسند إمام أحمد دج أمر مرة الجهني أمر مرة الجهني الله يكرى مسيدايتي جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونمتن يازوجا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله سيتي يا مأيكين الله شهدت أن لا إله إلا الله ناشيدا باب أبن بوتا وادا قسكيا دا چنچنتا سي الله وأنك رسول الله كما ناية دا چوا كيد النف منزن الله لي وصليت الخمس كما إنا ينصلوا لي قدا بيار وأديت زكاة مالي كما إنا بايد زكاة دوكياتا وصمت شهر رمضان كما إنا أزمن وطن رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سي النبي صلى الله عليه وسلم يكي من مات على هذا دوان دي متى أكون ونن قائدو جيد شرطا كمر يد كتي إيماني دا الله يدا دا منزن الله صلوا لي قدا بيار بايد زكاة دوكيا إدان الله يا هوري in wacce za ta shekara ce in ta shekara in wacce in an samu take ake bayarwa da zarar ya samu ya bayar take kuma yayi azumin watan ramadan to duk wanda ya kasance bisa ga wannan kana ma'an nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i yawmal qiyama zai kasance tare da annabawa da siddiqai da sauran shahidan bayi a ranar tashin al-qiyama da haka dai yayin uwa aiki shike tabbatar da mutum ya zama mutumin kirki ko kishiyar haka dan aljanna ko kishiyar haka ubangiji madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda suka yi imani khudhu hidrakum ku riki shirin ku da kintsin ku da tanadin ku fanfiru subatin idan kun tashi fita zuwa ga jihadi fanfiru ku fita subatin jama'a jama'a kalmar subat jam'i ne na subatu subatu akan yi masa jam'i a ce subat akan yi masa jami'a ce fubin abinda ake nufi jama'atun minan nasi in kun tashi fita yaki ku fita jama'a jama'a kar ku tafi baki daya awin firu jami'a ko kuma in kun ga dama ku fita baki daya malamai suka ce wannan aya tana koyar da sahabbai yadda za su yi yaki a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in sun ga dama sa iya fita bai daya in sun ga dama sa iya kasa tawagar mayaka waɗansu su fara tafiya sai wasu su bi su sai kuma wasu su bi su to da haka waɗansu malamai suka ce ayar tana nan tana aiki ba a shafe ta ba tana nuna yadda ya kamata sahabbai su kasance a lokacin da za su yi yaki da kafirai ko a fita bai daya ko a karkasu waɗansu malaman suka ce a'a ayar an shafe ta domin akwai wasu ayoyin da suke nuna cewa in za a fita lalle kada a fita bai daya انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون وبنجي يتي انفروا ان كنت تاشي فتا كفتا خفافا كدان كدان وثقالا جماعه جماعه با باكي داي با وجاهدوا في سبيل الله باموالكم وانفسكم اوتا ايه من سوره التوبه وما كان المؤمنون لينفروا كافه فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون بكمات بمؤمنين ذات فتياكي فتباكي لها دانك ينظبة أفتباكي لها بيتاسوا بأرنك فتاء أهنكلي أهنكلي هكا ودن سمع لما يسكتي وانا آية أنشا في تدوى إن شان آية يقدابي وشكين سورة التوبة ودن سمع لما سكتي آية بأشا في تبتنا نان أما تنا كويا وصحابي يدي كمات سياكي نه تند النبي ناشكين سو بكمات بين ذات فتاء جس فتاء سبشيشي كالي su fita baki daya idan shi ma ya fita kada a bar wani domin daki ba zai tashi ragaya ta zauna ba wasu kuma suka ce idan kuma yana nan to shikenan wasu su fita wasu kuma su tsaya su yi gadin annabi sallallahu alaihi wasallam bai kamata ba a ce annabi yana nan kuma kowa ya dade ya tafi ya barshi to da haka wadansu malamai suka ce ayar tana nan da aikin ta sai dai in annabi ya fita a fita baki daya in yana nan to a rabu wasu su fita wasu su zauna su yi gadin sa sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine ya ayyuhallazina amanu kudu hidrakum ya ku wadanda suka yi imani ku riki shirinku da tanadin ku da kintsin ku fanfiru subatin aw yanfiru jami'a ubangije ce wa inna minkum lalle mun san daga cikin ku laman layubti'an akwai wadanda suke nokewa su ki fita yaki sune munafikai kuma bayan haka su rinka sa wadansu su noke su ki fita su ba za su fita ba kuma ba sa san wasu su fita suna kokarin ribatar wadansu su ba su fita ba sun hana su fita bayna sabatkum musibatun har idan wata musiba ta same ku kun je kun yi yaki sai ya zama cewa an yi galaba akan ku ko an karkashe wasun ku kala sai ka ji munafikai suna cewa kada an amallahu alayya lalle ni kan Allah ya min ni'ima id lam akum ma'ahum shahida da ban kasance tare da su ba ma'ana sai ka ji suna murna ko da abu ya samu annabi suna ganin tunda su bai same su ba shikenan murna ma suke yi farin ciki suke abinda ya samu annabi baya bakanta musu rai wannan dabi'a ce daga cikin dabi'un munafurci dabi'ar imani shine duk abinda ya samu annabi ya bakanta maka rai duk abinda ya samu dan uwanka musulmi a duk inda yake in na bakin ciki ne ya bakanta maka rai in na farin ciki ne kuma ka taya shi murna wannan shine dabi'ar mu'mini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamasalil jasadil wahid idza ishtaka minhu udu tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahr wal humma misalin mu'minai na kwarai wajen kaunar junan su da tausayin junan su kamar misalin gangar jiki ne daya idan kwaya daya daga cikin dan yatsun jiki ya kamu da ciwo sauran gabbai ba sa cewa ba ruwan mu dan dan yatsa ya kamu da ciwo kafa ba za ta ce ba ruwana ba kai ba zai ce ba ruwana ba kunne ba zai ce ba ruwana ba hasali duk taya shi suke da jin zafi da radadi da kasa bacci idan abun ya kai a kasa bacci to da haka ake so mu'minin kwarai ya kasance me ya samu mu'mine a waje kaza me ya samu musulmi a waje kaza ka taya su damuwa da bakin ciki inna damuwa da bakin ciki ne me ya samu mu'mine a waje kaza na farin ciki taya su farin ciki taya su da addu'ar Allah ya tabbatar musu da wannan ni'ima in abin ki ne taya su da addu'ar Allah madaukakin sarki ya tsare ka kuma ya yaye musu suma to wannan shine imani na gari amma munafiki ko da ya kasance cikin mu'minai cikin musulmai idan abun bakin ciki ya samu mu'mine shi murna yake yi idan kuma abun farin ciki ya same su shi kuma bakin ciki yake yi amma kuma duk da haka saboda rashin kirki zai kuma zo ya rabu da su dan ya ci albarkacin ku shine ubangiji yake wa inna minkum lalle akwai wadanda suka shiga cikin ku suke nuna kamar su yan cikin ku ne amma lamal layubtian suna kokarin su ga sun noke wasu bayan su sun noke da kansu ga buran fita jihadi har ma fa in asabatkum musibatu idan wata musiba ta same ku kala kada an amallahu alai sai kaga suna murna suna cewa sukan Allah yayi musu tagomashi Allah yayi musu ni'ima id lam akum ma'ahum shahida da basu kasance tare da ku ba a lokacin da wannan abin kin ya faru wala in asabakum fadlun min Allah amma idan wata falala ce daga Allah ta same ku kuka yi nasara ko kuka samu ganima la yaqulan sai kaji yazo yana cewa shi wannan munafiki da irayransa ka allam takum bainakum wa bainahu mawadda kai kamar babu kauna da soyayyar juna a tsakaninmu da ku ma'ana yazo yana dadin baki dan shi ma a kasa ganima da shi ya laitani kuntu ma'ahum fa afuza fawzan azima ya rinka nuna bakin ciki na fili alhalin azuci ƙarya yake yana kai tona ina ma dai a ce ni ma na kasance tare da su fa afuza fawzan azima in samu rabo rabo mai girma ya zama yadda za a kasa ganima da kowa ni ma a kasa da ni kaga wannan yana daga cikin miyagun dabi'u na munafurci da dukkan mai hankali mai tunani bai kamata ya sifanta da su ba duk inda abu ya samu musulmi ɗan uwanka in na farin ciki ne ka taya su da farin ciki in na bakin ciki ne ka taya su da bakin ciki kuma kai fatan kai Allah madaukakin sarki ya tsare ka Allah madaukakin sarki ya kare ka to wannan shine cikar imani da haka ubangiji madaukakin sarki yake tona asirin munafukai dangane da wannan hadisi ya tabbata daga mujahid dan jabar da wani daga cikin malamai ma'ana da sama da mutum ɗaya kuma daga cikin malaman tafsiri suka ce wannan ayar nazalat fil munafiqin ta sauka ne tana bayani dangane da ɗabi'ar munafukai da kuma ɗabi'a ta munafurci da haka al-imam ibn kasir yake cewa wa qala maqatil ibn hayyan malam maqatil dan hayyan ya ce ay la yatakhallafanna anil jihad daga cikin munafukai akwai wanda suke kin fita jihadi wa yahtamilu ayyakuna al-murad annahu yatabaqa huwa fi nafsi, kuma ayar za ta iya daukar ma'anar shi ya ki fita da kansa, wa yubatti ghayrahu an jihad, kuma ya hana wadansu su fita. Kaga wannan tabi'a ce ta munafurci, shi bai ba bai bar kuma me yayi ba, wannan kuskure ne, wannan tabi'a ce mummuna.
فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما.
فليقاتل في سبيل الله للي siyaki wajen daukaka addinin Allah, alladhina yashuruna alhayata ad-dunya bil akhirah, wa'anda suke sayar da rayuwar duniya dan samun ta lahira. Abin nufi mu'minan kwarai lalle su tsaya tsayuwar daka wajen su ga sun yada addinin Allah, lalle su tsaya su yi jihadi dan tabbatar da addinin Allah. Malamai suka ce jihadi shine baza iya kokarin da kake iyawa wajen ka ga ka taimaki addinin ka a dukkan matsayin da Allah ya ajiye ka. So da dama mukan tattare tunaninmu da kwakwalenmu akan cewa jihadi shine mai yaki da takobi kadai, a'a, yaki da takobi nau'i ne daga cikin nau'ukan jihadi da wani lokaci akan bukaci zuwa gare shi dan yada addini. Amma asalin yada addini mutum yana yi ne da abin da Allah ya hore masa. Idan a office kake, ka sani a officeinka akwai haƙƙin Allah akan ka, akwai damar ka taimaki addinin ka. Idan a kasuwa kake, a kasuwarka akwai haƙƙin Allah akan ka, akwai kuma abin da za ka yi na yada addinin ka. To haka nan idan malami ne a masallaci, ma'aikaci ne, dan kasuwa ne, ko ma wane ne mace ce a gidan mijinta, akwai abin da za ta yi na taimakon addinin ta da yada shi. Wannan shine abin da Allah madaukakin sarki yake yada mana, kuma yake kiran mu zuwa gare shi, yake tallata mana. Kada mu taba jin cewa akwai wani waje da za mu samu kanmu ba za mu iya taimakon addinin mu ba. Addinin mu hanyoyin taimakon sa suna nan da yawa. Duk inda Allah ya ajiye ka akwai hanyar da za ka iya taimakon addinin sa. Karka dauka cewa kawai sai malamai a masallaci suke taimakon addini, a'a, ma'aikatan office suna taimakon addini. Karka dauka cewa sai ma'aikaci a office kadai yake taimakon addini, a'a, dan kasuwa ma yana taimakon addini, kuma aikin kowa sunansa jihadi. Domin asalin kalmar jihad shine kokari, yin iya abin da zaka iya wajen ka ka ciyar da addinin ka gaba. Da haka Ubangiji yace falyuqatil fi sabilillah, lallai su tsaya su yi yaki tsayuwar daka wajen ganin sun yada addinin Allah da duk yadda ya samu gare su. Alladhina yashuruna alhayata ad-dunya bil akhirah, wadanda suke sayar da rayuwar duniya dan su samu ta lahira. Abin nufi suka fifita samun lahira sama da samun duniya, suka fi fatan samun alkhairin Allah a lahira sama da abin da Allah madaukakin sarki ya ba su na duniya. Wa man yuqatil fi sabilillah, duk wanda ya yaki wajen yada addinin Allah, fa yuqtal, ko ta kai ga aka kashe shi akan haka, aw yaglib, ko kuma ya zama yayi nasara akan haka, fa sawfa nu'tihi ajran azima, da sannu za mu bashi lada wanda yake mai girma. Ma'ana cikin hidimar addini babu hafara, cikin taimakon addini babu nadama. Duk abin da ka rasa sai Allah ya mayar maka da ninkin baninkin sa. Idan kudinka ka taimaka wa addini, Allah zai mayar maka da ninkin baninkin abin da ka bayar. Man zal ladhi yuqridu Allah qardan hasanan fa yudha'ifahu lahu ad'afan katira, idan amfani kai da kujerarka wajen taimakon addinin ka a ofishinka, sai Allah ya baka wacce ta fita dan ka sake taimakon addinin, kuma Allah madaukakin sarki ya sa albarka a rayuwarka. Allah ya tabbatar maka da kyakkyawan ambato cikin al'ummarka, ko ba dade ko ba jima, inda za a ambaci mutanen kirki sai an tuna da kai sai an maka addu'a. To wannan shine riba a cikin rayuwar dan adam. Amma mutigar dan adam bai tafiyar da rayuwarsa wajen haka ba, to aikin banza yayi, ba abin da zai amfana da shi. Duk abin da ka sani an baka, ko kai amfani da damar ka wajen aikin alkhairi ko karkai, dole abin sai ya zama tarihi, wata ran sai ya kare. In kudi ne za su tafi, in ba su tafi ba kai za ka tafi. In mulki ne zai kare, in bai kare ba kai za ka kare. Dan haka duk wata dama da Allah madaukakin sarki ya baka a matsayin ka na musulmi mai hankali mai tunani, ka tsaya ka kalli me zan iya taimakawa addinin Allah da shi, me zan iya taimakawa al'umma ta yaba da ni, ta san cewa nawa ya samu, ko ta san cewa namu ya samu. Dan har bayan rayuwata in an tuna da ni ayi min addu'a, to wannan shine abin da ya kamata ka kalla kai wa kanka da kanka hisabi. In kuma ba haka ba, wallahi wata rana zaka zama tatsuniya. Idan Allah ya ga dama ba kashe ka zai ba, sai ya tsawaita rayuwarka, sai ya kwace damar, sai kuma wasu su zo su karba, sai ka zo kana cizan dan yatsa, cizan dan yatsan da ba zai yi amfani ba. Damuna da dama damun ya kaza, yo dadin ta bata zancan. Da dama kake damawa, an baka damar baka dama ba, kuma me zaka ce yanzu? Kuma dole dama yau in taka shi gobe ta wani ce. yau in kai ne gobe wani ne haka duniya take tunda Allah madaukakin sarki yayi ta tafiya take yi bata taba tsayawa ga wani ba a ce ta dawwama akan wani a'a in mulki ne zai wuce in wadata ce za ta wuce in lafiyar jiki ce za ta kare in ma rayuwar ce gabaki daya za ta zo ta wuce da kaga dukkan mai tunani mai hankali abinda Allah ya hore masa sai ya tsaya amfani da shi kafin lokacin sa ya kure daka Allah yake duk wanda yayi amfani da damar da muka bashi yayi aikin alkhairi ya yada addinin musulunci to ko shakka babu ko da kashe shi akai akan haka ko da kuma shi yayi galaba akan haka duk a cikin biyin babu asara ko ai galaba akan ka ko kai kai galaba fayuqtal aw yaghlib ko a kashe ka ko kai nasara fa sawfa nu'tihi ajran azima da sanu zamu bashi lada wanda yake mai girma shine aljanna hadisi ya tabbata cikin sahih muslim daga rabi'a dan ka'ab al-aslami yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin sahihaini kai bukhari da muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa takaffala Allahu lil mujahidi fi sabili in tawaffahu an yudkhilahu al-janna aw yurji'ahu ila maskanihi alladhi kharaja min bima nala min ajrin aw ghanima ubangiji ya ci alwashi ga duk wanda ya tsaya zai masa aiki wajen yada addinin sa shi ko sai ya sakan ka masa dayan alkhairai guda biyu ko Allah madaukakin sarki ya cika masa burin sa a rayuwar duniya addini ya tabbata ta hannun sa musulunci ya daukaka ta hannun sa idan kuma Allah ya ga dama ya kashe shi akan wannan hidima a lahira kuma ya sashi a cikin gidan aljanna ko ya hada masa duka biyan yayi nasara a duniya kuma a lahira ya je ya shiga aljanna da ka kul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayn shi mai hidimar addini ko da yaushe alkhairai bi ke tare da shi ko alkhairin duniya kadai ko kuma alkhairin duniya da lahira ko alkhairin lahira da duniya ko Allah madaukakin sarki ya hada masa biyan baki daya daka ubangiji subhanahu wataala yake fa sawfa nu'tihi ajran azima da sanu zamu bashi lada wanda yake mai tarin girma shine ladan aljanna wanda dukkan dan adam abin da yake ta fafutuka kenan ko da ba aikin kirki yake ba fatan sa wai a bashi aljanna to daka aljanna ba da baki kadai ake samun ta ba ba da kawai da'awa Allah yake ba da ita ba sai ka tsaya kai aiki aikin nan shine kai abinda zai amfane ka abinda zai amfana addininka abinda kuma zai amfana al'ummarka Allah madaukakin sarki ka ba mu ikon yin aiki da damammakin da ka ba mu wajen taimakon addininka wajen taimakon addininmu wajen taimakon al'ummarmu da rabbu da kuma bayan rayuwarmu zamu dakata nan saboda lokaci abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana sai Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe ana duka sanar da yan uwa dangane da neman taimako na ciyarwa da ake yi a wannan majalisi mai albarka Allah ya bada ikon taimakawa akwai tambayoyi kamar haka mai tambaya ta farko yace assalamu alaikum malam menene hukuncin mutum ya rinka wasa da gabansa wai dan gudun zina wannan ta'addanci ne wannan haramun ne a musulunci kada ya hanyar da Allah ya halatta wa mutum ya biya bukatar sa ta sha'awa da ita hanya ce guda biyu ko dai hanyar saduwa da matarka ta aure ko kuma hanyar saduwa da baiwarka ga wanda yake da baiwa da haka ubangiji madaukakin sarki ce mu'minan kwarai sun tsaya akan wannan hanya da muka tsayar da su wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum sai ya ce fa innahum ghayru malumin faman ibtaga wara zalika fa ulaika humul adud su mu'minan kwarai su ne waɗanda ba sa amfani da al'aurarsu wajen saduwa sai da ɗayan biyu ko dai matansu na aure ko kuma bayansu sai Allah ya ce masu wannan ɗabi'a ba abin a zarge su ba ne ba amma duk wanda ya nemi wata hanyar ba wannan ba don biyan bukatarsa ta sha'awa fa ula'ika irin waɗannan humul aduna su ne masu ƙetare iyakar ubangiji shi ya sa Imam Shafi ya ce duk wata hanya da ka bi ka biya sha'awarka to ka zama dan ta'adda in dai ba waɗancan hanyoyi ba guda biyu matarka ta aure ko kuma ku yangarka to amma duk da haka waɗansu malaman musulunci sukan ce da mutum yayi zina gwanda ya haka amma sukan sa sharadi guda biyu sharadin shine kada ya zama kai ka kakaro sha'awar sha'awar ce ta zo maka a madadin ka je kai zina to aqalla irtikabu akhaffid dararaini da bakin irin gwanda baki to sai kai haka sannan kuma ya zama cewa lallai ba ka da damar yin aure ne in dai kana da damar yin aure to dan sha'awa ta motso maka ba ka da wani uzuri na ka je kai wani abu na biyan bukatar sha'awarka domin ai kana da damar aure ka je kai aure mana to daka wannan shine abin da ya zama wajibi ga dukkan mutum ya kiyaye wannan shi ake kira da istimna wanda malaman fiqhun musulunci sun yi rubuce-rubuce sun yi babubbuka dangane da hukuncin istimna'i masturbation kamar yadda ake faɗa da turanci. Da haka dai yin sa ya tabbatar da cewa mutum yana iya samun waɗansu cututtuka ta hanyarsa. Da fatan dai Allah madaukakin sarki ya samu iya kare kanmu da tsare kanmu daga abin da ya haramta mana akan abin da ya halatta mana. Mai tambaya ta gaba yace assalamu alaikum, malam shin ya halatta ayi jam'i sunanin rawatib da salatul duha da kuma tahiyatul masjid? Ma'ana ka shigo za ka yi sallar tahiyatul masjid, wani ya zo ku haɗu ku yi jam'inta, ko za ka yi sallar walaha ku haɗu ku yi jam'i, ko za ka yi sunanin rawatib irin sallolin da ake yi kafin na farilla ko duk kafin azhar biyu hudu bayan azhar, irin wannan ku haɗu ku yi jam'i, wannan bai halatta ba. Ba a samu cikin koyarwa annabi ya taɓa yin jam'i da wani ba a cikin waɗannan, ko sahabbai ijunansu sun yi jam'i ba. Wannan sallolin Allah baya buƙatar jam'i a cikinsu, kowa ya tasa shi kadai. Sannan tambayar sa ta biyu ce, haɗuwar hadari zai iya sa a haɗa sallar magriba da isha, kuma za a iya haɗa su a lokacin azumi a jinkirta sallar asha? Ana iyawa. Allah madaukakin sarki bai bambance wani lokaci akan wani lokaci ba cikin uzurin haɗa sallah, kawai ta yi in hadari ya haɗo, ruwa ya sauka, ko ana ganin zai yi ya sauka yanzu, a iya haɗa sallah. Babu bambanci tsakanin a azumi ko a wajen azumi, da haka a kowane lokaci wannan uzuri ya faru a iya haɗa sallah. Tambaya ta gaba yace assalamu alaikum, Allah ya ƙara wa malam imani. Yace malam, mata na ne take al'ada maimakon jini sai ta ga ruwa na fitowa, ina hukuncin sallarta ko azumi? Abinda za a duba shine shin ƙarshen kwanakin al'ada ne? Idan a ƙarshen kwanakin al'ada ne, fitar ruwa alama ce ta cewa al'ada ta ƙare, wanda wannan ruwa shi ake kira da qaffatul bayda. Idan al'adar mata ta zo ƙarewa, to ana ganin wani farin ruwa kamar na wanke nama, shi ba jini ba duka, sannan kuma shi ba fiyo ruwa ba, haka yake kamar ruwan wanke nama, shi ake kira da dauraya. Idan wannan ruwan ya fara zuwa ga mace, to alama ce ta cewa jinin al'ada ya dauke, sai ta je ta yi wanka, ta ci gaba da sallar ta, ta ci gaba da azuminta. Amma idan ya zamo a farkon al'ada ne wannan ruwan ya fara zuwa, to wannan kuma al'ada ce. Amma in ta yi al'ada sai daga ƙarshe ne sai ta ga ruwan, to wannan alama ce ta ƙarewa al'ada. Amma in daga farko ne ta fara da ruwan, to wannan kuma al'ada ce, ba za a yi sallah ba, ba za a yi azumi ba, sai dai azumi daga baya za a rama sallah, kuma babu ramawa. Mai tambaya ta gaba yace, dan Allah malam, menene asalin carbi tasbaha a musulunci? Carbi bai da asali a musulunci, babu wani hadisi ko wata ayar Qur'ani da ta yi magana akan carbi na ayi ko kar ayi, da haka bai da asali a musulunci. Asalin carbi kamar yadda masu tarihi suke faɗa, an ciro shi ne daga wasu addinan kamar addinin Buda, su a asalin addinin su akwai carbi, amma mu a musulunci babu wani abu sunansa carbi. Illa iyaka akwai zikirrika da annabi ya koyar masu adabi, ko 99 ko 100 ko 33 ko kaza ko kaza, to waɗansu mutanen ba sa iya tsayawa su irga da hannu, sakamakon haka suka aro carbi daga can suke amfani da shi. To a nan ba za ka ce ba sun yi kuskure, domin zai taimaka musu wajen wani aikin alkhairi. Wani in babu carbin ba zai iya zikirrikan ba, zai yi ta tudawa ne, baya iya riƙe lissafi. To amma kuma a ce dole sai da carbi, ko a ce carbi musulunci ne, in baka da shi ba musulmi bane kai, har wani sainin ne na addini, har wani ya rataya a wuya da ganinsa kaga musulmi, to wannan ba musulunci bane ba. Shi yasa an taɓa tambayar wani daga cikin malamai, Malam Isa Waziri, Allah ya ƙara masa lafiya, wazirin Kano, wai meye hukuncin mutumin da yake zagin carbi? Sai ya ciro nasa aljihu ya ce, uwa ka carbi, uwa ka carbi, uwa. Saboda wani gani yake ma carbin kamar wani addini ne, in ka zage shi kamar ka zage Ka'aba. Sai da ya zazzage nasa sai ya sa aljihu, kaga magana ta ƙare. Da haka malaman musulunci suka ce babu laifi in ka riƙi carbi dan ya taimaka maka wajen yin zikirrikan da baka iya riƙe lissafin su da hannu. Amma dai abinda aka fi so ka iya lissafawa da hannu, ka iya kulawa, domin asali shi zikirin ba so ake ka rinƙa yi da baki kaɗai, ƙwaƙwalwarka ba ta tuno me kake yi ba, so ake ka tara hankalinka. Shi yasa aka ce ka yi da hannu, inda hannunka kake ka fi tara hankalinka, amma kawai da talbisan kana yi sai ta yi kokolwarka tana wani waje kawai baki ne yake motsawa ba kuma haka ake so ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da cewa a rinka lissafa zikiri da hannu kuma hannun ma na dama kadai banda hagu yace fa innahunna mustantaqatun yawmal qiyama domin yan yatsunka a ranar lahira za a ce su yi magana su ba da shaida a kanka al yawma naktimu ala afwahi wa tukallimuna aydihim to kaga hannunka zai maka shaida alkhairi da haka yana da kyau mu kokarta mu iya yi da hannu amma dai idan mutum ya yi da tarbi kuma ba za ka ce a'a ba amma dai yi da hannu kuma ya fi yi da tarbi Allah ya sa mu gane takarda ta gaba yake cewa assalamu alaikum dan Allah malam menene sahihanci ko kuma ingancin hadisin da ya nuna idan mutum ya yi aure ya cika rabin addininsa hadisi ne ingantacce yana da daraja hakan daraja ta biyu ta inganci Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani cikin littafin Silsilatul Ahadith Sahiha mujallidi na biyu shafi na 199 hadisi mai lamba ta 625 yace hadisi ne hasan lafazin sa shine idza tazawwaja al-abdu faqad istakmala nisfa dinihi falyattaqillaha fima baqiya idan bawaye aure to yanzu ya mallaki rabin addinin sa sai ya ji tsoron Allah cikin sauran a wani lafazin man razaqahu Allahu imra'atan salihah faqad a'anahu ala nisfi dinihi falyattaqillaha fi shatri thani duk wanda Allah ya azurta shi da mata ta gari to Allah ya bashi rabin addinin sa yanzu ya ji tsoron Allah kuma sauran cikin sauran rabin da aka hadisi ne ingantacce tambaya ta gaba yace ina da kadarori da suka kai in fidda musu zakka kuma lokaci ya kai amma ba ni da kuɗi a hannu kuma na sa kaddarar a kasuwa amma ba a saya ba zan iya biyan rabi daga ciki bayan na sayar da kaddarar na biya rabin eh zaka iya akwai zakatul daini zakar kana da kuɗi amma kuɗin duk suna hannun masu bashi business kuke yi duk ka raba kaya bashi kuma lokacin zakarka yayi kuma kuɗin sun kai kai musu zakka amma ba su hannunka duk suna wajen ƴan bashi malamai suka ce ayin akwai wani kuɗin a hannunka ka fara bayarwa sauran kuma in ka karɓo sai ka cika amma sharadi shine sai ka rubuta a dairi ɗinka rana kaza ga watan kaza zakka ta kama ni kuɗin zakkar kaza ne amma na bada kaza saura kaza dan ko ka mutu ƴaƴanka su biya wannan dan ya zama bashi a kanka bashin Allah ne kuma annabi ya ce dainullahi ahqqu an yuqda bashin Allah shi yafi cancantar a biya in dai za a biya bashin mutum to na Allah ko yafi dakewa yafi cancantar a biya domin yafi girma wa alaikum assalam shi ma ya zama bashi dan kwangila ma da yayi ba a biya shi ba kudin sun shekara ya zama kudin suna wajen bashi in yana da wasu sai ya fitar in babu ya rubuta duk ranar da ya karbi kudin sa na kwangila ya bada zakka mai tambaya ta gaba yace ina yau malam fatan alkhairi malam me bambancin mutanen da suke raka'a 11 da masu yin 13 har wuturi a sallar tarawih dukkanin su kowanne hadisi ya tabbatar da cewa ana yi a wani hadisin nana Aisha tace annabi baya wuce raka'a 11 a wani hadisin baya wuce raka'a 13 da haka wasu malamai suka ce raka'a 13 idan an shigar da nafila raka'a 2 da yake yi ne kafin ya fara qiyamul layli domin akwai bayan sallar isha'a nafila raka'a 2 to in an hada da wannan raka'a nafila 2 da yake yi bayan isha da kuma raka'a 11 da yake na qiyamul layli sun zama 13 wasu ka ce a'a an hada ne da lissafin raka'atul fajri 13 sune qiyamul layli ashan tarawih duk sunan da zaka kira su daga cikin wannan din nasu ne to sai kuma 2 da ake yi kafin asuba raka'atul fajri in an hada ya zama 13 da haka dukkanin wanda ka dauka yayi in ka lissafa da wancan biyin bayan isha in ka lissafa da biyin raka'atul fajri adadin ya baka 12 a 13 to duk dai ne in kuma ka cire ya baka 11 shi ma duk ba laifi bane ba mai tambaya ta gaba yace malam wata ce Allah yayi wa cikawa kuma ana binta azumi 40 to an ce sai an rama mata azumin me hukuncin haka azumi 40 din da ake binta na menene na ramadan ne idan na ramadan ne ba a ramawa duk wanda ya mutu ana binsa azumin ramadan ba a rama masa amma wanda ya mutu ana binsa azumin bakance ko kafara ta rantsuwa an gane ko to wannan ana rama masa amma azumin ramadan in mutum ya mutu ana bin sa a kyale shi da Allah sa ba a rama masa ba laifin sa bane da Allah ya tsawaita rayuwar sa zai rama da haka ba shi ya yanke wa kansa ba hukuncin sa kamar sallah ce yanzu an yi sallar azhar wani bai yi ba yanzu kuma ya mutu sai ka zo ka rama masa azhar waye sa ka karama masa in ma karama ba za ta yi amfani ba da haka ba a rama wa mutum azumin ramadan amma ana rama masa azumin bakance da sauran azumin muka na haƙi ya tambaya ta gaba ya ce shin malam masu aljanu suna barin jikin mutum a watan ramadana ko ba sa bari to ni ban da aljani bare in sani me aljani ya kamata a tambaya in ramadana ya zo kakan ji sauki ko ba haka ba idan ya ce yana jin sauki to za mu iya ginawa shi ma mu ce wani dai in ramadana ya zo shi nasa aljanin suna barin sa sai kuma mu sake lalubowa wani shi ma mu ji kai ma suna barin ka to amma in muka ji wani suna barin sa wani ba sa barin sa to kaga ba za mu hukunci gaba ɗaya ba mu ce duka suna bari sai mu ce wasu dai suna barin su wasu kuma ba sa barin su fatan mu duk Allah ya sa su basu da ramadana da wajen ramadana ya tambaya ta gaba yace mallam aboki na yayi mun bayani cewa wai ya ji wani malami yana cewa mutum ba zai yi karatun alkur'ani ba yayin da yake office dalili wai shine an sayi lokacin ka ne saboda haka wai idan ka yi karatun ma ba za ka samu ladan ba malam ayi mun bayani game da wannan gaskiya wannan ba haka bane ba idan a office an dauke ka aiki kuma ya zama cewa wannan aikin ko da yaushe akwai shi to kuskure ne haramun ne ka zo ka kama musu karatun Qur'ani a office ka bar musu aikin su dan ba karatun Qur'ani suka dauko ka kai musu ba dole ne anan abin da ya zama wajibi akan ka kai musu aikin su in ma ka karanta Qur'ani ka jabe aikin mutane to ka sani ba za a ce baka da ladan karatu ba amma alhakin kuma ka zalunce su yana nan akan ka kuma anan kai aikin office din yafi karatun Qur'ani domin karatun Qur'ani kana da dare ka zo gidanka kai tai amma aikin office kuwa haƙi ake biyan ka dole ka tsaya kai musu aikin su an fahimci wannan ko to amma idan ya zama an dauke ka aiki a office kuma ai office din ba kullun ake aiki ba wani lokaci ka zo babu aiki sai ka kwanta kai ta bacci ai kaga kai hasara watan ramadana fa ake watan qur'ani ko ma ba watan ramadana ba ka zauna kai ta jin kida kai ta shirme bayan rayuwar ka ce take karewa lokacin ka ne yake tafiya sai ka dauko qur'anin ka ka karanta dan ka samu lada ba laifi kana da yadda duma ka a office lokacin da babu aiki kuma ba lokacin da aka haramta yin nafila ba ka shiga toilet kayo alwala ka zo kai ta nafilar ka riba kafa ce kana aikin ka na albashi da kake samun abin da zaka rufa asirin kanka da kai da iyalinka da shi kuma kana aje asusun ka na lahira da haka a wannan lokaci babu wani wanda zai ce karatun ka bai da lada ko kai laifi domin ai babu aikin in ka da aiki to ka bar aiki karatu ka zo kai musu aikin su a wannan lokaci ne magana sun sai lokacin ka ta taso mai tambaya ta gaba yake cewa assalamu alaikum mallan tambaya ta anan ita ce an ce duk inshora haramun ce to mallan yanzu duk wata sai an cire mana kudi akan health insurance ko ka so ko baka so ba mallan muje mu karbi kudin mu ko mu bar musu a in za su ba ku je ku karbi kudin ku amma dai inshora haramun ce amma idan ba za su ba ku ba kuma ya zama dole sai an kira to sai ku yi Allah ya isa Allah ya san ba da san ku ake cire muku kudi ba idan an je lahira sai ku yi fure su kuma sai su fuskanci ubangiji maganar inshorar da suka cire kuma nan Allah zai kwato muku haƙin ku kuma ya dawo muku da shi amma matukar kana da ikon ka je kai claiming ka ce a baka kudin ka na inshora kai addinin ka bai yarda da inshora ba to kuma kar kai kasa a gwiwa ka je ka fada a baka kai kudin ka kai baka yarda da inshora ba kai ka yarda da kaddara in Allah ya dora ma kai yarda shi ya dora ma idan kuma bai dora ma ba wani katon banza ba zai cinye kudin ka da sunan kaddara ba shi ba shi ya kaddara ma ba kuma shi ba zai iya yaye ma ba takarda ta karshe yake cewa inni uhibbuka lillah ma'ana yana cewa wai yana so na dan Allah ya tabbata cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yaga dan uwansa yaji yana kaunarsa to ya gaya masa kai kuma idan aka ce maka ina son ka dan Allah sai ka ce ahabbaka Allahu alladhi ahabbtani lahu Allah da kake son sa dan ni ko kake so na dan shi kai ma ya so ka dan ka ne maka fatan Allah da kake so na dan shi kai ma ya so ka sai ce assalamu alaikum wa rahmatullah ina son kai da ƴan uwa ku taimaka da addu'a wa wata budurwa kirista wanda Allah ya sa ko Allah ya sa ta musulunta, yace saboda jiya tayi shigen azumi ko tayi shigen azumi saboda rashin sanin lokacin sahur, amma yau an fada mata lokacin sahur din, ma'ana dai kamar wani alama yana nuna cewa tana sha'awar musulunci har ta fara nuna ko za ta yi azumi tare da musulmi. A dai abin da na fahimta kenan a takaddarsa, da haka yana so a taimaka mata da addu'a Allah ya nufe ta da shari'a. Fatan mu Allah madaukakin sarki ya nufe ta da shari'a, Allah madaukakin sarki ya haskaka mata ya sa ta musulunta. Dukkan nan ma kiristoci da